أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 22 ga watan Rabiul Akhir, hijira na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya daidai da 17 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatunmu na Riyadus Salihin min kalami sayyidul mursalin. Muna cikin babin nan da yake bayani akan yawaitan wato kofofin aikata alkhairi. Za mu tashi akan hadisi na 14 ar-rabi'ashar anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. الرابع عشر حديثي نقوم شاهدو عنه دغريشي سيدنا أبي هريرة كينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دغان نفسي هذا مثل الله سبتا غريشي قال ياتي الصلوات الخمس صلوا لي غدابير wal jum'atu ila al jum'ati da juma'a kuma zuwa wata juma'a wa ramadana ila ramadan ramadan zuwa wani ramadan din mukaffirat lima bainahunna suna kankare abin da yake tsakanin su idan mutun ya bar aikata manyan laifuka. Rawahu muslim. Imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin. Kamar yadda muka sani, wannan babin yana karantar da mu kofofi, hanyoyi na aikata ayyukan alkhairi, koda kuma na gani ayyukan yan kanana ne. To wannan hadisin sai na biyo da Allah kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salawatul khams, salloli guda biyar din nan da ake yi, salloli guda biyar azhar da al'asr da magariba da isha'i da subahi, waɗannan salloli da kuma sallar juma'a da ake yi na mako mako, dukkan sati za a yi sallar juma'a, sannan da azumin watan ramadan da ake yi, ramadan idan ya zo a shekara za a yi sau ɗaya zuwa wani ramadan din, duka waɗannan ana gafarta mutum abin da ya aikata idan ya bar wato manyan laifuka, idan ba ya aikata manyan laifuka. Tsakanin waɗannan abubuwa za a gafarta wa mutum. Malamai suka ce abin da wannan hadisi yake nufi shi ne, idan mutum ya riƙe waɗannan abubuwa bai yi wasa da su ba, yana zuwa da su yadda ya kamata, to Allah zai kankare masa zunubansa. Salloli guda biyar da aka lissafa waɗannan salloli, ya zama yana yi kowace sallah, to tsakanin asuba zuwa azhar za a gafarta masa. Tsakanin nan idan ya sallar asubahi a jam'i har azhar ta zo ta same shi, sannan sallar azhar abun da ya yi tsakanin azhar zuwa al'asar za a gafarta masa dan wannan tsakanin, sannan za a gafarta masa abun da yake daga al'asar zuwa magariba, sannan za a gafarta masa abun da yake tsakanin magariba zuwa isha'i. Kaga dukkan waɗannan lokuta na tsakanin sallolin nan, idan ya rike sallolin yana yi, to za a gafarta masa abun da yake tsakaninsu. Shi yasa anan kuma aka ce wal jum'atu ila al jum'a, sannan za a gafarta masa abin da ya aikata daga juma'a zuwa wata juma'a wato idan mutun ya aikata kikkiawan aiki daga wannan juma'a zuwa wata juma'a da za ta zo na wani sati Allah zai kankare masa zunubansa da yake tsakanin wannan juma'a zuwa juma'a kama karatunmu na baya mun karanta cewa ana gafarta abin da yake tsakanin juma'a da juma'a wa ziyadatu salasati ayyam sannan ana ƙara kwana uku saboda alqur'ani ya ga mana cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yake kyakkyawa guda daya za a bashi irin wannan kyakkyawan guda 10 to kaga ai in kai sallan juma'a ka zo da kyakkyawa guda daya in aka ce za a gafarta maka zuwa ta juma'a kaga an baka hasanar guda 7 ne saboda ka kana da sauran kwana uku da za a cika maka su ya zama an gafarta maka zunubanka da yake tsakanin wancan rana zuwa wannan rana to saboda haka juma'o'i ana gafarta mutum abin da ya aikata daga juma'a zuwa juma'a sannan wa ramadanu ila ramadan ana gafarta mutum abin da ya aikata daga ramadana zuwa wani ramadana din idan yayi azumi wata ramadana ya kawo shi yadda ake neman sa ya cika dukkan abin da ake cikawa na azumi azumin nasa bai zama azumin shiri ta ba yayi azumin yadda ake nema to za a gafarta masa abin da yake tsakanin wannan azumin na ramadana zuwa wani ramadana din saboda ya riga ya samu gafarar Allah a cikin azumin watan ramadana da yayi bai zama yayi azumin ramadana marar amfani ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin walaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'adash zaka samu mai azumi babu komai a cikin azumin sa sai yunwa da ishruwa bai irin wannan azumin ba yayi azumin da ya kame bakin sa ya kama gabobin sa ya kame farjin sa ya kame dukkan komai nasa to idan yayi irin wannan azumi to Allah zai gafarta masa daga wannan ramadan din zuwa wani ramadan saboda kowanne ayyukan duka da zaka aikata mukaffiratun lima bainahunna suna ana kankarewa mutum zulumin da yake tsakanin waɗannan lokuta amma ta yaya za a gafarta masa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace izajtuni batil kaba'ir idan ya bar manyan laifuka to akwai sagha'ir sannan akwai kuma kaba'ir akwai kananan laifuka akwai manyan laifuka idan mutum ya bar manyan laifuka to Allah zai gafarta masa kananan laifuka me manyan laifuka manyan laifuka sune laifukan da aka riga aka fade su a cikin alqur'ani mai girma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade su karara wanda kowa ya san cewa wannan babban zulubi ne kaman kaga kaman zina kowa ya san zina babban zulubi ne wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ma mutum ya je kusa da zina kaga zina babban laifi ne babban zulubi ne duk wanda ya aikata to lalle za a masa hukuma za a masa azaba idan ya aikata zina kaga wannan kabira ce sannan mutum kada ya sha giya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisu wal ansabu wal azlamu rissun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kaga shan giya babban zulubi ne idan mutum ya aikata wannan laifin to lalle ya aikata kabira kenan ya aikata babban zulubi sannan mutum kare ya sata sata babban zulubi ne shi ma was-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim kaga sata babban zulubi ne idan mutum ya aikata sata yayi babban zulubi irin waɗannan manya-manyan zunubai din idan mutum ya guje su bai je kusa da su ba sai Allah ya gafarta masa kananan zunubi kananan zunubai da yake aikatawa wanda misali ba a fito da abun karara an ce wanda yake kaza kaza ba amma misali gari ya waye ka ci naman wani kaga babban zunubi ne kai kai gulman wani kai ƙariya kai menene kai irin waɗannan ayyuka ne munana to idan kai waɗannan kana hasara kana girman kai kana jiji da kai kana fishi kana nuna fifiko a bisa wani kana abubuwa munana waɗannan abubuwa din to in ka guji waɗannan sai Allah ya gafarta maka sagair kananan laifuka da kai wani iri ne kananan laifuka su ne irin ka yi abu ka ji cewar ka yi ka ji abun ya burge ka na aikata aikin ibada ko ka yi alfahari ka ce ai kai kaza haka dai shedan ya shigo maka cikin aikin da kake yi na ibada wannan wanda baya tsakaninka da wani malamai sun yi maganan kaba'ir da sagair dinnan sosai wasu malaman suka ce ai idan ka zalunci wani ma kabira ne ba sagira bane misali kai zalunci a wani ka cuce shi idan ka cuce shi koda yaya cutarwan take to wannan ma babban zunubi ne to saboda haka waɗannan manya-manyan zunubai duka idan ka guje su baka kusa da su sai Allah ya gafarta maka kananan zunubai kisa hadisi na makaranta na baya aka ce idan mutum ya wanke hannunsa lokacin da ya zo yake alura to za a gafarta masa zunuban da ya diba da hannu kaga kananan zunubai kenan za a gafarta masa lokacin da yake alura in ya wanke bakinsa za a gafarta masa zunuban da ya diba da bakinsa kanana amma in cizon wani yayi da bakin nasa za a gafarta masa kaga ba za a gafarta ba idan dukan wani da hannu nasa za a gafarta masa dan ya wanke hannu ba za a gafarta ba kaga me sai an biya sai an rama saboda babban laifi yayi idan alqur'ani ya ga mana cewa wa katamna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni was sinna bis-sinni wal juruha qisas idan ka ji mutum ciwo to za a rama masa saboda haka ba za a ce in kai alula ko ka mari wani ko ka doki wani da hannu in kai alula za a gabata maka zulubin da kai da hannu ba wannan laifi kai sai an rama idan ka ciji wani ko ka cire hakorin wani da bakinka ba za ka ce ba za ce ayin ka lura ka wanke bakin shi kenan an yafe ba a wannan babban laifi ne sai ka ji kana bi gafaran wannan ka masa to saboda haka za a gafarta maka kananan zunubai ne da wannan gabobin naka haka fiskar ka in ka wanke za a gafarta maka zunuban da kai da fiska wato kallon da kai kananan zunubai ba manya ba to malamai sun yi magana sosai a nan cewar idan mutum ya bar manya-manyan zunubai za a gafarta masa kananan zunubai amma zunuban nan manya-manyan nan wato barin su idan mutum ya bar su sai a gafarta masa kanana to wannan kuma ba zai yi haka kawai ba idan manyan zunubi ne idan kaba'ir ne mutum ya aikata to fa maganin wannan kabiran da yayi shine ayyaya shine ayi arama in rama wani ko kuma in neman yafiya ne yaje ne ya yafe maka in babban zunubi ne amma in karamin zunubi ne saboda ya kiyaye manyan zunuban nan sai Allah ya gafarta masa bijtinabil kaba'ir tughfaru as-sagha'ir da banin kananan zunubai Allah zai gafarta mutum manyan zunubai amma baka iya wato baka iya barin kananan zunubi ba kana ta yi to kaga in kai babba ma Allah ba zai gafarta maka ba dama kuma shi babba wannan maganar da ake yi na cewar sallolin da zaka yi da sallan juma'a da azumi wata ramadana suna kankare wa mutum zunubi to ana faɗan kananan zunubai ne amma sai ka bar manya tukunna gafarta maka kanana to yanzu manya-manyan zunuban su muke yi manya-manyan zunuban su muke yi sannan kuma mun ɗauki zunuban a matsayin sagha'ir mun ɗauke su a matsayin sagha'ir manya ne zunuba amma muna ganin kanana ne ba ma ganin su a matsayin manyan zunubai mun karantar da su a cikin wato fiskokinmu a cikin ayyukanmu Allah ya ce kada ku kusanci zina kai ka ce to ai kai ba zina kai ba dan me kawarka ce kawai kawance kuke yi sai me ai ba wani abu ajin ku daya da ita ko kuma gidan ku daya saboda ka ba wani damuwa kawarka ce kai ba zina kai ba ai zina ne aka ce haramu wala ta karbu zina ba ce banda zumunci ba banda sauransu ba saboda ka sai ka kama wata mu'amala da ita wanda wannan muqarrabat ne na zina din abubuwan da suke kusan taka da zinan din sai kuma ka je kana yi ka ce ai ba komai bane kaga kana gani abun karami ne to zamu sai ka bar kananan kafin manyan su samu in baka bar kananan laifi ba to za ka yi manyan laifi an ce karka sha giya haramun ne babban kabira ne suka ce to baka sha giya ba ai amma ka samu shisha kana sha ka samu kwayoyi kana sha ka samu maganunuka kana sha ka samu menene kana ta sha irin wannan kayan sha-sha
ana taba ka ce Allah bace giya ne haram kaga ai kana gani wadannan kawo ba komai bane to wadannan da kake gaba su ba komai bane su za su kai ka zuwa ga wancan dai an ci karkai sata sai ka ce an taba kama ka kana sata ne ai ba taba kama ka kana sata ba kai yaushe zaka je ka saci kayan moto amma ka dan fari wancan ka cuci wancan ka cuci wancan a cikin abin da kake ko kasuwancinka ko wata harkar ka duk abin da kake in an hada da kai sai ka yi cuta sai ka ce ai sata aka hana an baka wani abu ka ba wani sai ka zabke ka raba shi kashi uku ka bar shi kashi daya ka ce ai sata aka hana kaga kai kanana kana ga wasu din ba komai bane to idan mutum yana ka ta irin wadannan abubuwa wanda yanzu mun mai da su kanana to Allah ba zai gafarta mutum ba duk abin da aka ce maka kar kai kusa da shi to duk abin da yake kusan kusa da shi ma kar ka je sai Allah ya gafarta maka kai sallah kamar yadda ya ga mana ce salawatul khams salloli guda biyar to in kai asuba sai ka dage har zuwa azhar kar ka aikata wani mummunan aiki sai a gafarta maka tsakanin asuba da azhar ɗinka amma kai sallan asubahi kafin azhar da yi ka cuci wancan ka ci naman wancan ka zagi wancan ka doki wancan ka mari wancan da hannunka ko da bironka duk zaka iya cuta da shi haramun ne da aka ce haramun ne ka aikata kafin azhar ta zo kaga ba za a gafarta maka ba kenan ƴan ƙananan laifukan da ba su kai komai ba su ne ba ake zo kabari sannan daga juma'a zuwa juma'a daga wannan juma'ar sai ka sa wa ranka to in Allah da har sati ya zagayo ba zan aikata mummunan aiki ba duk yanda zaka yi kokari wajen kaga cewa baka yi wannan mummunan aikin ba zaka yi kokari baka yi ba sannan idan ramadana ya zo ka ce yanda Allah ya maida ni bawan Allah a cikin watan ramadana din nan na yi ta qiyamul layl ne ta bautan Allah ne ta karatun qur'ani ne ta zan dage har ramadana ya dawo na zauna a yadda nake kai dan adam ne amma sai ka kokarta kai iyayinka amma ramadana ya zo yanzu ne lokacin bautan Allah ka ya kama sai ka daddage yana wucewa yawwa an gama wata gido ne ka a ramadana din ma kwanaki yake zabewa na karshen kwanakin karshe kwanakin karshen ma sai Allah su kadari dare ka zane sai ya kama iyawa na wuri iyanan ne zai bauta Allah sauran kan ya bari to ana magana da waɗanda idan suka yi aikin ibada za su dage har ibada ta dawo suna kokarin kiyayewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce za a kankare musu kananan zunuban da suka yi idan suka bar manyan laifuka ba sa aikatawa Al-Khamis 10 anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudu'i ala al-makarih wa kasarat al-khuta ila al-masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم رباط رواه مسلم الخامس عشر حديث نقوم شابير أتكلم وانا بابين ديكي مغانا أكن يويتا نقوم في آية الكيري أنه لغريش سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الله تعالى مسيدا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبت أغريش ياتي ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya shin bazan nuna muku abinda idan kuka aikata Allah zai kankare muku zunubanku ba kurakuranku ba wa yarfa'u bihi darajat abinda Allah zai daga darajanku da shi ba qalu bala ya rasulullah suka ce eh ya ma'aikin Allah qala sai ya ce isbagul wudu'i ala al-makarih cika alola a yanayin da ba a so وكثرت الخطى الى المساجد ده يويت تفيا تاكو زوا مسلاتي وانتظار الصلاه بعد الصلاه ده جيران صلاه بايان صلاه فذلكم رباط wannan shine ribadi wannan shine dakaci rawahu muslim imam muslim da yarato wannan hadisin wannan hadisin shi ma an samu shi daga sayyidina abu hurairah Allah kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada masa habbansa cewa bazan gaya muku abinda idan kuka aikata Allah zai shafe muku kurakuran ku ba sannan Allah zai daga darajar ku ba malamai suka ce kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda rahamaniya irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai jira ma sun tambaye shi ba yake ga ya mun shin bazan ga ya muku abinda idan kuka yi za a kankare muku zanubanku za a gafarta muku kurakuranku za a daga darajojin ku ba shani sallallahu alaihi wasallama ana zaune ne yake baka ga abinda zaka yi ka samu shiriya ga abinda zaka yi ka samu tsira saboda ka sani sai suka ce ya rasulullah eh ya rasulullah ka gaya mana shani sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu yace musu abinda idan kana aikatawa Allah zai kankare maka kurakuranka zai daga darajarka na farko shine isbabul wudu'i al makarih kana cika alola a lokacin da ake kin alola din shine kusan lokacin da muke ciki yanzu nan wanda muke fuskanta sannan lokacin sanyi idan sanyi ya zo karka ce yanzu sanyi ne ka nemi ruwanka a kofi ko rabin kofi ka shashafa gabobinka shikenan ka fito ka ci kai alola saboda yanzu sanyi ne ko kuma yanzu a sanyin nan wa zai alola yanzu alola dai kai Allah ya kiyaye Allah ma sauke ne alola yanzu nan ka to alola da botar Allah ne baka so kai zaka samu wani in sanyin nan yakan kama idan alola ta kama shi ko wanka ya kama shi to ba zai yi ba bazai aloran bazai wankan ba shi gaskiya idan yayi sanyin da zai cutar da shi saboda haka sai ya zauna har karfe 9 ko har karfe 10 bai salla asuba ba ba ruwan sa yana zauna ta tadi da shi kuma ya ne ni ni kan bazan ya ba jira nake gari ya waye rana ta fito tukunna da yi wanka tukunna ne salla musulunci ya baka wannan dama amma a ina idan ciwar in kai amfani da ruwan sanyi kana gama za ka kai garin asibiti kana gama amfani da wannan ruwan sanyi to garin asibiti za ka kai ka to nan kan kana da dama ka jira ruwan dumi wanda idan kai ba zai cutar da kai ba amma idan dai kawai dan zaka dan yi kakkarwa ne shikenan sai ka kika yi ka yalola a to baka da uzuri anan wajen Sai Allah kani sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake so Allah ya gafarta masa zunubansa ya daga darajarsa shine yana cika alola a lokacin da ba a son yin alola lokacin da ake kin yin alola lokacin sanyin nan idan ka tashi yin alola kai sosai ka cika yadda kake yi ka cika kowane gaba ka wanke ta yadda ake wankewa kuma kamar yadda muka sani ba ruwa ake zubarwa da yawa a cikin alola ba amma dai ka tabbatar da kowace gaba ka wanke ta yadda ake so ka saboda karka ce yanzu sanyi ne kana taba ruwan kana shafawa ka goma mai shafawa kake ba alola ba kenan ka wanke yadda ya kamata to idan kana yin wannan Allah zai kankare ma zunubanka sannan zai daga darajarka kaga kamar ba komai bane kuma zaka yi tare da ruwan dumi ba kana tare da shi tun daga za a iya duma ma shi aje shi a sashi a inda ba zai sanyi ba duk lokacin da zaka yi alola ka dauka kai alolanka ba tare da ka samu wata matsala ba to idan kana yin alola irin wannan lokaci to Allah zai gafarta maka zunubanka sannan zai daga darajarka na dai kenan sannan nabi sallallahu alaihi wasallam yace musu wa kasratul quda ila almasajid yawaita ta ku zuwa masallatayya mutum ya tashi da masallaci wannan shi ma aiki ne da Allah zai gafarta wa mutum zunubansa sannan ya daga darajarsa mutumin da yake tashi daga gidansa ya tafi masallaci kowane taku da zaka yi ana kankare ma zunubinka sannan ana daga darajarka har kai sama sallacin to amma yanzu ga ka ga masallaci bai kai taku goma ba amma ba za ka iya takawa ka shigo cikin masallaci ba za ka iya takawa ka zo masallaci ba sai ka zauna inda kake kai sallah ko kuma wani kan wani ikon Allah ka ga wani ya zo har masallacin ma amma masallacin bai shiga wasai zai a waje ba zai ko bai san duk takunan da yake yi ana gabar da wasu zuba sa ana daga darajar sa bane ba zai shigo a ciki ba kai wani zai shigo ciki amma ba zai shiga sahu ba sai zai a baya shi kuma bai san duk wannan takun da yake yi kuma banda magana sun farko irin ladan da ake samu a kansa sai ya bar wannan takun duk ba zai yi ba
hadisin yana nan a gaba zamu karanta shi wanda wani sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo mutane su suna ce masa ya gidanka yake can nesa kuma ba ka rasa sallah ya kamata ka nemi gida kusa da masallaci ka dawo sai yace a ai ina son wannan abin da nake yin ne Allah bani aljanna domin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai Allah ya ga abin ka kuma ya karba duk takun da zaka yi ka taho Allah yana gafarta maka zunubanka sannan yana daga darajarka to kaga ka tashi ka tafi masallaci wannan tafiyar ma lada ne ka tattaka daga inda ka taho ko ka zo masallaci za a gafarta maka zunubi sannan zaka samu lada mai yawa za a daga darajarka amma kar ka zauna zama baka zuwa masallaci ba ruwanka baka wani taku kawai sai dai a ganka kawai ka zo in ka zo ma sai ka tsaya waje ba za ka yi shigo a ciki ba ka rasa wannan ladan duka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na biyu kenan sannan na uku ya ce wanti zari salati ba'di salah da jiran sallah bayan sallah wannan shi ma in kana yi Allah zai kankare ma zunubanka sannan zai daga darajarka intizari salati ba'da salati ka jira sallah bayan sallah kaga anan kam mun sha wahala sosai yanzu mun koma wasu irin mutane wanda addinin gaba ɗaya ya zama mana wani nauyi akan mu addini ya riga zama nauyi akan mu duk sha'anin ka na rayuwar duniyar ka baya damun ka sai abin da ya shafi ibadar ka shine ya dame ka anan kake gajiya anan ne ka gaji anan ne ayi anan ne kariya ne anan ne duk damuwar ka za ta fito amma in wani abu kake na rayuwa bai dame ka ba yanzu kafin ka samu mutanen da za a kira sallah su zauna su jira sallah wallahi sai ka bincika Allah ba da wuri ba a kira su zauna su jira sallah ta zo a yi ta wanda aka kira miki kunna ma idan aka samu minti uku bayan kira kai ya ne kamar me yake ne ba har zuwa shiga ba yake ba a uzuri wa liman babu maganar jiran sa ba za a bashi minti biyar a ce kamata ya bashi minti biyar a jira shi amma babu ba za a jira shi ba lokaci yana yi an fara magana kenan ya ne kam me yake ne ai sallar nan mana a shiga mana ka wuce nan a ce an yi haƙuri an jira shi ya zo idan ya kuskura duk da ma dama an ce kare ya tsawaita amma in ya dan ja sallan ka dan ana idarwa zaka ji ana gunguni wannan yi limami ne kawai ka zo kana ta jan jama'a sannan ana sallama wani da mu yanda ka san yana kan kaya ne ko kan yana kan wuta ne ana assalamu alaikum up ya tashi ya fita yanzu fa shedan tsabar kokarin sa ya hana kai sallan ba cikin wayo ta yaya ka zo kana sallah wayanka tana ta yi wayarka tana yi an kira ka ka dauko ta zuwa cikin sallan sai ka kunna ma ka dauka ka ce sai ka mayar cikin aljihunka duka na sallah ne ka dauka ka gyara murya wai kana sallah kaga kai ba za ka iya bari insha Allah rayuwar duniyar ka ba kuma kana sallah ko kuma ka bar ta tana kara kana sallah da liman da babu kowa sai hankali sai koma kanka ba cikin sallah suke ba sun koma wajen ka kaga nan du an riga an fabba ta sha'ani kuma yanzu wanda bai sani ba wallahi sai tsammani a musulunci ne in an zo yin sallah a ta gaggawa wanda bai sani ba sai tsammani haka ne ko musulunci bai tsara maka wannan ba dan me yake kiran sallah ba dan hazo zuwa yi sallah ba a ciki ba a cewa hayya ala sallah ba a cewa hayya ala fala ashe ba ana kira ne za a shiga ba sai dai dan mutane su riga sun taru amma in ba su taru ba wannan kiran wai su zo ne to shi wani yanzu bai san yayi alola ya taho masallaci ya zo ya zauna ya jira sallah ba shi bai san shi ba sai dai an daidaita tukunne yake zuwa in ya zo kuma ya tsaya na minti biyu to zai tada hankalin dukkan mamun da suke masallaci shi ba sai ayi sallah kawai to yanzu wannan ne zai shiga wannan wajen wannan magana fa da ake anan wanti zari salati ba'da salah wanda in aka idan da sallah ne zai nemi waje ya sake zama ba fita zai yi ba shi ake magana da shi anan wajen wanda in an yi sallah zai zauna ya jira har wata sallah ta zo an yi azhar sai ya zauna abunsa har la'asar ko an yi magariba sai ya zauna har isha kaga aiki ya samu wannan kam ko ba a makwatantawa ana idarwa ba zaka zauna ka jira ba kace zaka jira wata sallah ba ruwanka kana da abun da zaka yi zaka tashi ka tafi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake jiran sallah bayan sallah shi ma Allah zai gafarta masa zunubansa zai daga darajarsa Allah zai gafarta zunubansa zai daga darajarsa idan yana jiran sallah bayan sallah to saboda haka mu yi kokari mu iya jiran sallah mu jira ayi sallah sannan bayan an yi sallah mu iya zama mu jira wata sallah wannan ma wani abu ne da ake so mutum yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fazalikum ribatun wannan shine dakaci wannan shine wato irin ribadi da ake yi alqur'ani ya gaya mana cewa ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu cewar shi ribadi shine abinda ake zuwa a kiyaye al'umma aikin kiyaye mutane ya zama an samu wanda su sojoji ne su suke zaune a iyakan kasa ko a iyakan gari suke kiyayewa kar wani fitina ya shigo ya samu mutane kar wani bala'i ya zo ya samu mutum jama'ar da ake zaune da su wannan aikin nasu Allah tabaraka wa ta'ala ya umurni a cikin sa ba inda al'umma za su zauna babu masu ribadi ba masu kiyaye su sai ya zama inda in kasa ce to ya zama an fitar kasan akwai wanda suke karewa wannan kariyar ya zama akwai su tani sallallahu alaihi wasallam sai kawo wannan kalma anan kai ma rayuwar da kake yana so kai ribadi rayuwanka ka kiyaye rayuwar ka kare ta ka kewaye ta da waɗannan abubuwa yadda kasa ma ake ajiye wata sojoji saboda kar wani abu muna abu ya shigo cikin ta to kai ma rayuwarka ka kiyaye ta kar wani abu muna shigo cikin rayuwa da me zaka kiyaye da me zaka tattare rayuwar da cika alola lokacin sanyi da tafiya zuwa masallatayya da jiran sallah bayan sallah da jiran sallah kafin sallah rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin السادس عشر عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بردين دخل الجنه متفق عليه بردان الصبح والعصر السادس عشر حديثي نغوم شاشيدا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ده ابي موسى الاشعري الله قال ما سيدا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم ان الله سبحانه غري شي ياتي man salla bardaini dakhala aljanna wanda yayi salla wato masu sanyi guda biyun nan ya shiga aljanna muttabaqun alayhi bukhari da muslim su ka duka kan wannan hadisin bardani as-subh wal asr abinda ake nufi da bardani shine sallan asubahi da sallan al-asr to wannan hadisin kuma sai nabi musa al-ashari radiyallahu anhu ya rawaito man daga annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya salla masu sanyi guda biyun nan Allah ya shigar da shi aljanna Malam yace mana salloli guda biyun nan sune sallan asubahi da sallan al'asr to abin da zaka kira su masu sanyi wadannan salloli saboda koda lokacin zafi ne ana cikin zafi idan lokacin asubahi alfijir yake to zaka ji duniyar ta yi sanyi zaka ji sanyi ya fara sauka a cikin duniyar gaba daya sannan koda wani irin zafi ake yi rana diyan da tayi tsanani cikin zafin ta idan la'asar tayi to zaka ji ta fara sanyi to saboda waɗannan lokuta guda biyu idan mutum ya sallaci yayi sallolin nan guda biyu to Allah zai saka shi a cikin aljanna malamai suka ce abinda ake nufi shine waɗannan sallolin suna da nauyi akan mutane a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace asqalus salati alal munafiqin salatul fajr wa salatul isha a wani waje kuma yace salatul subh salloli masu wahala a munafiki shine sallan asubahi da sallan isha'i ko kuma sallan al'asr
saboda haka waɗannan sallolin suna da wahala kuma kaga a lokacin ake samu sanyi amma mutum bai gane yanzu komai ya sanyaye ba saboda idan ka zo yin sallan asuba lokacin da za ka yi sallan asuba kai bacci kana cikin baccinka mai dadi iskan nan na asuba ya motsa ka ka jawo bargonka ka sake lulluwa kenan sai ka ji dadin bacci a lokacin saboda haka sai ka yanke shi ka tashi wannan sanyin da ake so kake jin nan ana so ka sanya yashi da sallah ne lokacin sallar al'asar kuma lokaci ne da ana cikin ayyuka an kammala aiki ko an kusan kammalawa kana so kai ka hada bari mu samu mu gama kafin akiyar al'asar kai har an kira mu gama dai mu jira mu gama sai ka tsaya ka gama baka gama ba har magariba ta yi saboda haka wannan lokacin ma yana bada wuya lokacin sallar al'asar kuma kaga hadisin ne yana tsoratar da mu cewar wanda baya yin sallan asubahi da sallan la'asar a jami'i to ana tsammanin cewar munafiki ne shi to kuma kaga anan yawancin matasa mun fada cikin maganar sallan asuban nan aksar zaka samu ba a fita sallan asuba mutum baya sallan asuba a jami'i ko bai taba tunanin shi laifi yake yi ba bai taba nazarin yana laifi ba shi ba ruwansa baya zuwa sallah asuba bai dame shi ba ya maida al'adarsa sai karfe 8 ko karfe 9 ko karfe 10 yayi wanka tukunna ya sallah asuba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kana cikin munafukai kenan garanti kawai kana cikin munafukai ba wani kakkautawa me zaka yi zaka zauna kana hira har karfe 11 12 amma ba za ka iya tashi da zuwa ba wani zai ta wasansa ya ta kallaci kallacensa sai asuban sanya asuban nan ya zo bacci yake daukansa sai ya bacci ba a sallah asuba a jami'i musamman matasa shi kawai sai ya zauna kuma a haka ya ta rayuwa wani sai ramadan kawai daga ramadan ne ramadan din ma sai karshe zai fara fita sallah asuba ya dan je ya haka da shi kenan sai bari kuma duk kuma yana rayuwarsa ba mai damu ba to kan shi da cikin munafukai ba ka sallah su bai in mutum ba sallah su bai yana da cikin munafukai wa ya ce maka ka zauna kai hiran da ba za ka tashi ga suwa ba wa saka ka ba wanda ya ga maka ai to saboda haka idan kana so ka samu wannan rahama niyya ta Allah tabaraka wa ta'ala ka samu wannan sanyin da ake nema shine kai sallar asuba sannan da sallar al'asar a wani hadisi aka ce da sallar isha ita ma sallar isha tana bada wuya a munafukai saboda wani zai je ci tuwon sa ba magariba ya je ci abincin sa yayi ne ne shikenan sai ya zauna wani kuma yayi magariba zai tafi shagalin sa sai da safi ma zai tuna cak a shi kuma yin isha ba to kaga abu ya lalace to saboda haka ba a so ayi wasa da wadannan salloli السابع عشر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري السابع عشر حديث نقوم شابقي أتكلم أن باي بديك يا مغانا أكن يويتا نقوه في أيك على كيري أنه قال دقا قريش سينا أبي هريرة الله كان مسيدا شي سينا أبي موسى الأشعري الله كان مسيدا قال يا شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام صلى الله عليه وسلم قريب شيئا إذا مريض العبد إذا باوى يرش الله فيه أو سافر كويت فيه كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ذا أروب جامسا كتنك كتن أبن ديكا سنشينا أي كتاوى لو كتن ديكا أيك أزمن جدا أيك على فيه رواه البخاري إمام البخاري يتوانا حديثا أنا أبن ديكا سوى أغير منا shine ka yawaita ayyukan alheri kuma ka dawo ma cikin su saboda shi Allah zai maka fiye da yadda kai amma sai ka dawo ma cikin yi kana yi tukunna zai maka yanzu ba wani yana aikata wani aikin alheri sai rashin lafiya ya kama shi ba zai aikata wannan aikin ba ko tafiya ta kama shi ba zai yin aikin ba to za a rubuta masa lada kamar yana yin aikin za a rubuta masa lada kamar yana yin aikin to kaga ashe lokaci ne abu kenan lokacin da kake da dama kake da lafiya dage da ayyukan ibada kai ne lokacin da kake cikin lafiya kana kiyamul layli kullum sai rashin lafiya kama ka ba za ka yi tashi kai kiyamul layli ba za a rubuta maka kamar kana yi kai ne kana taimako kana bada sadaka ko kana bada kyauta ko wanda kana masa kullum sai Allah ya karbi abu ya da Abubakar da shi Bakar ba za ka yi ba sai a baka ladaka maka kana yi to kaga sai abun ya bi jikinka kake iyawa yanzu kake da lafiya yanzu kake da dama to dage kai ta aikin alheri in ciwo ya zo same ka ba za ka yi ba sai Allah ya baka lada kamar kana yin aikin amma ka bari ka ce bari sai gaba zan yi sai gaba zan yi gaba dai zan yi baka yi ba kana jira kana cewa za ka yi har ciwo ya zo in ciwo zai same ka ka bar wancan lokutan su daga ka kawai free baka yi komai ba kaga da kai da sai ana baka lada kamar lokacin da kake da lafiya shi yasa wani wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka mori lokacinka kafin lokaci ya kure yanzu ne kake da lokaci dage da aikin alkhairi sannan ka dawo ba a ciki ba kai ka bari ba a yi ka dawo ma a ciki kana yi to ran da ciwo ya zo ba za ka yi ba za a baka lada kamar kana yi ran da tafiya ta zo ta kama ka baka gida baka zaune ka saba in kana nan a gida kullum kana yin nafi fili ko kana karatun qur'ani ko kana istighfari ko kana salati annabi ko kana haylala yanzu kuma tafiya ta kama ka ba zai yi kai ba sai a baka lada kamar kana cikin aiki to saboda haka mu dage cikin ayyukan alkhairi abinda makaranta ne daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu ikon tsayawa cikin ayyukan alkhairi البركه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم